Bobby.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barka da warhaka, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemeni Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2021, zamu waiwaye ne da shirin da muka taba kawo muku akan ilimin jima'i.
Kai ke Zara, muna tafa da karin bayani. Masu saurare, sai ayi mana afwan, insha Allah mako mai zuwa zamu ci gaba da maudu'in tsoron saki, kasancewar wannan makon na waiwaye ne.
A cikin shirin namu na yau zamu yi waiwaye ne tattaunawa wakiliyar sashen Hausa da masu ruwa da tsaki akan ilimin jima'i da muka taba kawo muku a cikin wannan shekarar da ke karewa.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim.
Madalla, to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Hussein, jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya ne tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a television, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka, tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce lamari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuwa in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukansu suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Din da yanzu zamani ya canja, mace yanzu za ka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abun, kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taba ki, yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya. Idan wannan yana faruwa, ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan, kar ka yadda da wannan ka zo ka fada.
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai, wacce kuma ke da ƴa yar kimanin shekara 9 ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyen shi, baka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara. Amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba, sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa mishi nan ba. Kuma idan an taɓa, iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki, shine zai sa yaranka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka. Sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna, ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba.
To bari na dawo gurinki malama Fatima. Shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a bai kamata ba, kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro?
Kaman kaninin da muke tsince kanmu ne a ciki, yanzu sai ka ga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko mene, yanzu tsinta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu. Me yake nufi? Ta balaga haƙi ne ma ga iyaye, musamman uwa, ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki. Ki fara sanin musu iyaya rayuwa take, dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara, tun ba su san komai ba za su ringa ganewa yaya za su dinga tsintan kansu a kai. Dole sai ta zama tana kusa da su, tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai, tana fahimtar da su a kai.
Ga wata matashiya da na zanta da ita, ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta.
Sunana Fatima Kabu, shekaruna 17. A lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3. A lokacin da na fara primary boarding school, a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka, kuma lokacin komawa mu takan faɗa min yaya abubuwan yake. So a gaskiya da lokacin da na fara, duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta, sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni. Amma ko lokacin ina wayo saboda tuni mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan, sai kawai irin na boyewa mama ta har yace sai to ranar da zan taɓa manta ba, na dawo a makaranta kenan. Sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko, na ce mata eh, sai ta mutu me yasa ban gaya mata ba, kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba, ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba, ita dai take tambaya ta. To lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan. Amma tun asali dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na takan faɗa
haka. To bacin nan a lokacin da kika fara, na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki, kamar a misali za ki gani ka ɗan fara nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji. Shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su, ko kuma dai akwai kunya wanda ba ki iya gaya wa kowa?
A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru, kawaye na kenan sun fi ni a shekaru. To su dai sukan yi kuma irin koda ka gan su ni ce karama a cikin su, amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba. Amma dai su na san irin wata rana sai suke maka ko irin mun tashi a makaranta a makare, in ka ce wani ka zo mu je mutala za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni. Amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ya ba wanda na faɗawa yanayin abin ne dai, to irin kana son kunya ne.
To Binta Zurmi, kin dai ji Fatima, ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata?
To shin sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata, amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana. Amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina, mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka suka ce a'a ga kaza ga kaza, sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru, to lokacin ne za a fara gaya maka kaza, za ka gaya maka kaza. Wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba, ina kokarin in kawo canji. Duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi.
To me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba?
Saboda zamani ya canza Shamsiya, idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba. Shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta 9, amma yanzu abubuwan da ta sani, ta san tabi mai kyau, ta san tabi mara kyau. In kika tambaye ta, in kika taba mata kafada, za ta ce tabi ne mai kyau. In kika dake ta a baya, za ta ce tabi ne mai kyau. Na ce duk ta samu, ina nan ta gaya mu, in ba na nan ta gaya wa malama, ko wane ne, ko mace ko namiji ne mata. So zamani ya canza, kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan. Ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane, da mutane kuma ba a iya bude baki a yi magana.
Madalla.
Sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu koma wajen su Shamsiya.
To ana shi bangaren malamin addinin Islam Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa, saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta yayan arewa. Ba a yarinya ta zauna babu hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta. Duk wannan kauce wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi kwafin da wata abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajirshi ya yawa. Mace za ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari-tsari, dole namiji ya gante shawara. Wanda yake wancan ilimin na ɗan sauƙaƙa ɗan daga abin da aka nemi na faɗa. Wancan ilimin da aka sanar da shi, idan macen an sanar da ita cewa katte kaza, katte kaza, in te kaza al'aurata a waje take, in te kaza al'aurata a waje take, in aka taba ta guri kaza, kaza ne zai faru. Ai tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace, za ka koya mata. To kuma a baya in abin ya riga ya shige ta, ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta. Shi yasa Bahaushe ce itiya ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi. Saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko, sanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara, ya kamata a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. Har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in yi shekara tara a fara kokawar raba shi da kwanciya a cikin ɗan ƙunsa ma, kuma tabiya ce mai kyau. Wanda yake idan ba hakan ba, za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba. Wallahi ita yarinya ta girma, shi kuma yana ɗan ƙarami, za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Yasa ake ankarar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba. Kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, aka ce sai aka yi manzalin balaga ba. Haka sai aikata, saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban, wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Haka ya mace ta iya tsintar kanta a ta balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga. A 11 sai ta balaga, kuma bata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta, domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi, domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To an zo gurin malam, a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakkin farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajensu iyayensu su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi. Ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya. Ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi. A inda sai aka kai mutum ya samu ilimi, to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa. Don a gida ake ba shi ilimi, to su ya cancanta su gaya masa. in ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata.
A lokuta da dama akan samu iyaye suka yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki, wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai, wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu.
Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin, gaskiya abin a tausaya mishi ne. A ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba, malami ba fa, shi ba fa taimako fa zai maka fa. Haƙƙi ne na iyaye, dole.
Haƙƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima, amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana nema. Ana neman yadda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka, suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara, saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka, so sai inga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
darasi da ake koyarwa
da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan, saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samu lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu, ba sa samu a wannan zamanin. Kuma ba komai bane yasa, saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri, ka rufa ma naka asiri. So abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun, a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara. Babu wata magana kunya ko wani aka a buɗa ma yara kunne. Kin ga yarinya ta tun tana kindergarten, Aisha wata rana ta zo da littafi, wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa, gashi a makaranta an nuna musu, ina ganin littafi da ɗauka na rufe. Na je na ce malamin su ya haka, na nuna mata na ce menene wannan, ta ce ai sun wuce wannan littafin tuntuni.
Wato har ma ta sani ma abin da ke bace sani kike ganin cewa bai kamata.
Ni ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba. Daga lokacin sai na warware.
To fa makarantu a irin kasashenmu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu.
Za ki gani yaro ya san abubuwa kuma wannan yana kada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi, so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi, wanda kuma garin haka ake samun akasi ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu. To ba kya ganin al'adarmu akwai bambanci tsakani?
Akwai sosai, amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu, gomma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye, kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kan ya zo bai sani ba.
Ya Hajiya Fatima ya kika ga wannan hoto,
wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe, muna maganar kamar maganar yake, ni ina magana akan Afirka. Afirka ma kasan mu Najeriya, sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba ɗaya bane da kaman kasashen da suka fi mu ci gaba. Aji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi zai iya mallakan komai, shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu. Wannan kasashen kenan wanda aka ga bamu san da haka ba, muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi, saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma, yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga an yi ta, in dai ka saka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa 'ya'yansu sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data. Wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan, sai kaga kai ya shigo da kanshi. If you are not above Noah 18, don me yana ne su ga ko 15 ne su bari mu gwada menene a cikin 18 din nan, police za su bude su shiga. Kin ga matsalar da ake samu, su kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga muce, sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin. Mu yanzu matsalin da yake tasowa ne
To amma dawo kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba, musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya, inda ɗan kwanakin nan muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara, ake musu fyaɗe da sauransu. Wani ma za ki ga ‘ya’ mata amma ba daman ta yi magana, sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza, saboda yarinya ba ta san meye ba, wani yarin jaye ta. Amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali, za a samu warakan irin.
To dole ne nake daddawa akan dole iyaye su jawo ‘ya’yansu. Za ki yawanta ganin yara sun tafi makaranta, me yasa za ku ba wa yara homework, me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba? Ai, suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne, iyayensu san me suke ciki, ya ake koyarwa, ta ina za su ƙara musu, saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba. Daga ga watakila shakuwanka da ɗanka, yanda malami zai koyar yaron zai ji ne, ba zai yadda ba, zai ji kuma zai ɗauka. Amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne, to gurup kamar ya shiga cikin kunnen shi. To wannan dole iyaye ni, duk abin da zan yi iyaye ne, amana ne ‘ya’ya a gare mu.
To ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar ɗan adam ta ba da shawara kamar haka.
To waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi, ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai, kamata ya yi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauko wannan nauyi. Saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da mahimmanci ga yaro, kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da mahimmanci da gina yaro. Saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu, dukansu biyu su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi, domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin. Koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga, to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga, ya kamata a fara koya mishi menene haila, me zai faru in ya fara samun irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila. Yaro ya san abin da yake bukata, in jinin ya fara zuba me ya kamata ya yi, kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba. Shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai. Akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu, wato yara mata sun fi son su yi wasa da ‘yan uwansu mata, maza kuma sun fi wasa da ‘yan uwansu mata. Amma da sun fara girma suna ƙara wayo, za ka ga sun fara wasa da junansu. To a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba, kamar al’aurarsu, su ma bai kamata su taɓa ma wani ba. Kuma in wani ya taɓa, wa ya kamata su gaya ma wani mataki kamata su ɗauka. Sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan, irin su fyaɗe, ya sani, saboda ya san yadda za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba. Kuma yana ƙara wayo, hankalin shi na ƙara ƙaruwa, ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe, kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba, in kuma kayi ga hukunci da kana ƙara hankali, ana ƙara koya maka, ana ƙara maka bayani, ba rana ɗaya za a yi ba, kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalinka yanda zai ɗauka, kuma ana ƙara tunatar da kai.
Kazalika shi ma Malam Suleiman ya ji hankalin malamai da su riƙe amana da aka danka musu.
Abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah, wato ana shiga gona da dalilin faɗar wasu dalilai. Wasu yaran suna samun kansu a halaka, wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin dalata. Wannan an same shi da yawa, a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yi na rukuna na auratayya, koko na rukuna na kare mutuncinta, koko na sharuɗa na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta. To sai a shige abin da ya kamata a faɗa, sai a zo da abu na son zuciya, sai a ɗora yarinyan nan akan layin da bai dace ba, sai kaga an samu mummunar fahimta koko an samu mummunar faɗa.
To ma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu da ya mai da hankali akan koyar da yara sanin ilimin jima'i. A madadin bakin namu, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku, ku shaɗata da wannan waƙar.
Kiran farko nan daga jihar Nasarawa.
To assalamu alaikum Hajiya, barkanki da waraka.
Alaikum assalam, barkanmu dai. Da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir, muna jin ka. Menene ra'ayinka akan maudu'inmu na yau?
A gaskiya koyar da yara ko kuma fahimtar da yara muhimmanci yanayin balaga da abubuwan da zai same su a lokacin balaga yana da muhimmanci. Sai iyaye sun ga karantar da 'ya'yansu. Idan ba iyaye suna kokarin karantar da su ba, wallahi za a dinga samun matsaloli. Sannan makarantu ma yana da kyau a ce a samu wani shashi na karantar da yara da fahimtar da su illa da kuma muhimmancin yanayin halin da suke ciki na balaga. A tashi lafiya, Bashir Tela ne daga Lafiyan Bari-bari.
Mun gode Malam Bashir. Yanzu kuma sai jihar Kaduna.
Hajiya, barka da aiki.
To barka da warhaka, da muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rikasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To gaskiya wannan tsari shi ne magana nan na state education sannan? To gaskiya yana da kyau, musamman ma irin makarantu na kusa da gida haka, irin makarantar boko wanda zaki ga kuma ma ko a cikin littattafanmu na fiqh su ahdari a su qawaida duk akwai bayani in mace ta kai mataki kaza in tana jini haila haka ga kwanakinta ga kaza kaza to su kokari su dinga koya musu wannan. Kuma gaskiya ko wani makaranta wanda na ji dadin wannan ita Hajjia ne makarantar wanda akwai hanya na makarantar wanda takan ce haka in an tashi makaranta takan ce maza su fita ajin na haka sai ta tara mata tana nasiha a irin wannan abubuwa. Wallahi mun ji dadin wannan Hajjia ta ci gaba wanda makarantar sa ana kiran shi Dinobu School da ke nan Abuja Road. To muna fata makarantu akwai manyan mata masu makaranta dinga kawo da kansu suna ba ma 'ya'yan mata irin wayannan shawara, akwai nasara da fatan za ta shi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma za mu zo kiran karshe, za mu koma jihar Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Mai magana dai Garba Sale ne, likitan radio na garin Abu Abundo mai jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
To Malam Garba.
Amma a gaskiya na ji dadin wannan shiri, ko kuma ce mun ji dadin wannan shiri na tarbiyyar 'ya'ya mata. To a zahiri 'yan uwana sun ba da misalai. Wato misali mu ba ma wai uwa kawai ba, uba ma ya shiga sahu na wajen ba wa 'ya'ya tarbiyya ta wajen gane menene muhimmancin hidimar rayuwarsu ta wajen jima'i da kare musu haƙƙi. Ya zama wajibi ga iyaye gaba ɗaya, kar a ji kunya. Ya zama dai wannan daidai ne a ce an yi haka, tunda wannan zamani ne na son zuciya da ake ma 'ya'ya fyaɗe. Kuma gaskiya za mu yi kira da cewa a sa subject, wato wani sashi a makarantu wanda za a rinka koyar da 'ya'ya mata da maza muhimmancin yadda za su fahimci rayuwarsu ta wajen jima'i. Wannan ya dace, ya yi daidai, domin mu ma kamar a nan karamar hukumar doma akwai an doma ƙur'ani.
Malam Garba, ga lokaci nan
ana kuma ware 'ya'ya maza ana koyar da su, wannan ya yi daidai, da fatan za ku tashi.
To mun gode Malam Garba. Masu saurare da wayan Malam Garba daga jihar Nasarawa, muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tita na gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, sai kuma Mr. Chan da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.